Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishin Sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a barka da wannan lokaci cikin wannan shiri na yanzu tare da ni Hawwa Umar ke maraba da ku a wannan shiri na musamman saboda wasu matsaloli da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar helkwatar mu dake birnin Washington DC. Za mu kawo muku shiri na musamman ne daga ofishin mu dake nan birnin Abuja. Shirin na musamman zai kunshi rahotanni tattaunawa hirarraki da kuma wake-wake kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan a gyara zama don sauraron labaran duniya.
Yayin da Amurka ta tsare China da sauran kasashen duniya a yawan waɗanda aka tabbatar da sun kamu da cutar coronavirus, watanni na nuni da cewa shugaba Donald Trump bai nuna alamar damuwa ba kan yadda annoba ke ci gaba da yin ta'adi a ƙasar. Yayin wani taron manema labarai da kwamitin da aka kafa domin yaki da cutar ta COVID-19 a Amurka ya jagoranta a jiya Alhamis a fadar White House, shugaba Trump ya ce wa Amurkawa da su kwantar da hankulansu su zauna a gida, yana mai cewa ana samun ci gaba. Ya kuma kara da cewa a mako mai zuwa gwamnati za ta fitar da wata sanarwa kan yadda za a sassauta umarnin ba da tazara da sauran matakan da gwamnati ta dauka don yaki da cutar, inda ya kuma ba da shawarar cewa mai yiwuwa a dawo da harkokin kasuwanci a sassan kasar da cutar ta coronavirus ba ta yi kamari ba. Sai dai kwararru a fannin lafiya sun yi gargadin cewa har yanzu akwai yankunan kasar da ba su fuskanci ainihin radadin cutar ba. A halin da ake ciki, an tabbatar da mutum 82,000 na dauke da cutar ta COVID-19 a Amurka, sannan kusan 1,200 sun riga mu gidan gaskiya. To a halin da ake ciki kuma, farashin hannayen jari sun tashi a nan Amurka bayan da majalisar dattawa ta amince da wani kudurin tallafin rage radadin cutar ta coronavirus. Ana fatan majalisar wakilai ma za ta bi sahun takwarar ta dattawa wajen amincewa da wannan kuduri. Farashin hannayen jari a kasuwar Dow Jones ta tashi da maki 1,355, abin da ya ba ta damar samun kashi 6. Farashin hannayen jari a kasuwar S&P kuwa da ta Nasdaq sun tashi da maki 500. Suma kuma hakan ya ba su damar samun kashi 6. A biranen London, Paris da Frankfurt ma hannayen jari tashi suka yi, sai dai farashin a kasuwar Nayaki da ke birnin Tokyo na Japan ya fadi da kashi 5. Ana dai sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai rattaba hannu akan kudurin tallafin domin ya zama doka da zaran majalisar wakilan ta amince da shi. Tallafin dai zai zuba biliyoyin daloli a fannonin kasuwancin kasar, wadanda aka sarun su suka tsaya cikin sanadiyar matakan da hukumomi suka dauka da yaki da cutar ta COVID-19. Al'ummar kasar Australia za su fuskanci wani yanayi da ba su saba gani ba bayan da hukumomin kasar ke shirin takaita zirga-zirgar jama'a domin yaki da yaduwar cutar. Jami'an kasar sun ce duk wanda ya karya dokar za a rufe shi a gidan yari ko kuma a ci tararsa, yayin da ake shirin baza jami'an tsaro 70,000 domin su tabbatar da cewa jama'a sun bi umarnin da hukumomin suka ayyana. Baya ga haka, an kuma rufe wuraren ibada, dakunan karatu, tafkunan ninkaya da dakunan adana kayayyakin tarihi. Sannan Prime Minister kasar Scott Morrison ya ce
weddings can continue to be conducted where
za a iya ci gaba da tarukan aure amma su kasance ango da amarya ne kadai da kuma shaidu, wato kada su wuce mutum 5. Sannan a bi ka'idar bada tazarar mita 4 a wurin bikin. Australia dai tana da adadin mutum sama da 2,600 da suka kamu da cutar ta COVID-19, yayin da wasu 11 suka mutu. A Zimbabwe, likitoci da nurses sun shiga yajin aiki, inda suka sha albashin ba za su koma bakin aiki ba har sai an ba su kayayyakin kariya saboda su ma su samu damar kulawa da waɗanda ke dauke da cutar coronavirus. Kwararru a fannin lafiya sun ce muddin ba a dauki matakin shawo kan wannan matsala ba, akwai yiwuwar kasar ta Zimbabwe ta zamanto tungar masu fama da cutar ta COVID-19. Likitocin da nurses sun tsunduma yajin aikin ne bayan da suka yi ikirarin cewa hukumomi sun yi baris da bukatun da suka gabatar na sama musu matakan kariya daga kamuwa da cutar ta coronavirus. Batun da ya taso ne bayan da wani fitaccen mai gabatar da shirye-shirye a gidan talabijin da ake kira Zuroro Makamba ya rasu a ranar Litinin a wani asibiti da aka ware domin masu fama da cutar. iyalansa sun yi korafin cewa babu kayayyakin aiki a asibitin da za su bada damar kulawa da makamba. Inda likitocin suka ce ba su da rigunan kariya da ababen rufe fuskokin su. Fortune Iyamande wani mai sharhi ne kan al'amuran da suka shafi lafiyar jama'a a kasar ta Zimbabwe, shine kuma kakakin kungiyar da ke kare haƙƙin likitoci a kasar. Ya ce wannan lokaci ne da ya kamata a ce hukumomi sun daura damara wajen ganin sun kula da jin daɗin ma'aikatan lafiyar su. Amurka ta sake kakafa sabbin takunkumi akan wasu kamfanoni da mutum 20 a Iran, saboda abin da ta kira goyon baya da suke ci gaba da nuna wa wasu kungiyoyin tsageru a Iraki da sauran wurare. A jiya Alhamis, hukumar baitul malin Amurka ta sanar da sabbin takunkumin bayan da ta zargi kamfanonin da mutanen da cewa su ne karnukan farautar dakarun juyin juya halin kasar ta Iran da ake wa lakabi da Quds. A cewar jami'an Amurkan, kamfanonin da mutanen da aka saka wa takunkumin suna ba da tallafin makamai ga kungiyoyin Kataib Hezbollah da ke Iraki da kuma Asaib al-Ahlul Haq, yayin da kuma suke fasa korin makamai ga 'yan tawayen Houthi da Iran din take mara baya a Yemen. Sai dai ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya yi Allah wade da wannan mataki da Amurka ta dauka, yana mai kira ga kasashen duniya da su ja hankalin Amurka ta daina musgunawa Iran da kakkafa takunkumi.
Labarin duniya kenan aka saurara. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara da wannan rahoto na sabbin matakan da gwamnatin Najeriya ke ɗauka don hana yaduwar cutar coronavirus, da hakan ya hada da takaita zirga-zirgar jama'a da kuma gano duk wanda ake da labarin sun yi cuɗanya da waɗanda suka kamu da cutar. Ga wakiliyar mu Madina Dauda.
Gwamnatin Najeriya ta ce za ta ɗau matakin dakatar da zirga-zirgar mutane tsakanin jihohi don rigakafin yaduwar coronavirus, matukar ba kan lamuran da suka zama na wajibi ba. Ministan labarin kasar Lai Muhammad ya bayyana haka a taron manema labarai a Abuja. Muhammad ya ce gwamnatin za ta yi feshin magani a dukkan jihohi don kashe kwayoyin cutar da ka iya kawo wa mutane akasi. Hakanan ministan ya ce fiye da mutane 4,000 ne aka kasa ganowa don yadda ba su shigar da bayanan gaskiya ba a yayin shigar su jiragen sama. Jihohi na daukar matakin rufe duk sassan kasuwanci da taron jama'a, in ka ɗebe kayan abinci da man fetur da makamantansu. Maza wajen dan majin Katagum ya nuna damuwa cewa dakatar da mutane daga zirga-zirga ka iya kawo kunci mai tsanani.
In magana ta gaskiya ne ake son a ci gaba, wannan abu tunda Allah ya aiko da wannan musibar da ake ciki na annoban nan, to saboda haka mutane su koma ga Allah. Ita kuma gwamnati ta tsaya ta gani menene za a yi, amma ko ba zai yiwu ba a ce mutum za a killace shi a gida. To a wannan ba zai yiwu ba, to wannan an riga an kashe kake nan kana da ranka. Matakin kare al'umma ne wannan, amma sai a providing din abinda mutane za su samu su ci abinci, wani fa sai ya fita kullun ya nima abinda zai ci. To kuma an wance kada a fita, kuma an wance an tsare ka a gida, to ta ina ne za ka ci abinci da iyalanka za ka ji, koko da masifan da yake damun mutane a kasa? Ai ya kamata a ce an providing din abinci tukun, koko ko a taimaki al'umma a gwamnatance, sannan kowa ya zauna a gida, da wanne za ka ji? Ibadan nan karka manta fa, shi ne fa za ka yi ka samu sauki na rayuwa, ka ji sanyi a zuciyanka. Kuma an wance maka karka fita kasuwa, karka je waya, kuma kai ba a nima maka abinda za ka ci ba. Magana ta gaskiya fa akwai gyara a cikin irin wannan abu.
Hakanan ministan labarin Najeriya Lai Muhammad ya ce shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na nan lafiya kallau don ba a same shi da cutar coronavirus ba. Muhammad ya ce labarin da aka yayata na yiwuwar shugaban ya kamu da cutar har ma yana amfani da na'urar taimakawa numfashi na ƙarya ne, kuma labarun ƙarya yanzu kan corona sun fara yawa. Ministan ya buƙaci kaucewa yaɗa labarin ƙarya da kuma ba da shawarar duk wanda ya mu'amala da masu cutar ya kai kansa a gwada shi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaishe ki Madina da wannan rahoto wanda jami'in ma'aikatar lafiya ta Najeriya Dr. Ibrahim Kana ya yi sharhi a kai azantawarsa da Nasiru Adamu El-Hikaya.
A gaskiya fi sabirin laye ba wani tsanani ciki, saboda aka ce idan wuta ya kama gidan makwacinka kai ma ka zuwa naka ruwa. idan muka ga abin da ya faru a kasan Italy da Spain har ma uwa uba America kaga garan haka ne aka bar kowa ta yawo sai cutar ta yaduwa ga sunan kasashen nan gabaki ɗaya yanzu cikin kasa su ma China da kasa da cutar ta fara a China ai kaga suka dan mataki su kukkulle kasan su garkan su kukkulle saboda haka mu ma a Najeriya yanzu abin da gwamnati ta yi wallahi tallahi ita ta fada cewa kaga musu siya suke ba kan cewa ai da ma tun baya can da amma kullin Najeriya amma gar ma da kulle yanzu din da ake ba kulle ba jama'a za su ga cewa kun takura musu wallahi ba takura ciki gara mu takura kanmu yanzu mu zauna lafiya lau a maimakon wannan bala'i ta shigo Najeriya yar ta shigo yanzu ta ta yaduwa Allah dai kiyaye
wato doka maganar da ake yin an dauki wannan mataki na hana zirga zirga tsakanin jihohi kamar abun zai zama mutane harkokin tattalin arzikin su ma za su kara ja da baya maimakon a ce yaki da cutar corona ne kawai
eh to yanzu suna cewa in ma ka tara kuɗin cutar ta zo ta kwashe kowa da kowa ina wa zai amfani da kuɗin kuma to ai gara mu wahala nan karamin lokaci mu rayu daga baya Allah ya ba mu lafiya sai mu koma mu je mu nemi kuɗin amma yanzu aka ce ta neman kuɗi an samu kuɗi an tara kuɗi an tara arziki annoba ta corona ta zo ta share mu gabaki daya ai sai mu illa masha Allah shi yasa gara wannan matakin a gaskiya saboda Allah jama'a mu yi hakuri na karamin lokaci Allah ya kama da sauƙin wannan bala'i yadda aka da wannan matakin mu yi kokari mu zauna guri guda ba fita ba zuwa kojina to haka zai kawo cewa wannan kwayar cutar ba za ta ta yawo daga gida zuwa gida ko unguwa zuwa unguwa ko gari guda zuwa wani garin ba kaga yanzu ai daga wani ƙasa aka shigo da kwayar cutar nan wannan mutum daga Italy sai kuma ɗan uwanmu da suka taho daga America da France da Canada suka shigo Najeriya su kama wannan cutar to kaga yanzu cutar tana Najeriya mun kulle border dinmu yanzu kai hatta ma land border dinmu ɗan uwanmu daga Niger zuwa su Benin zuwa su Togo kaga su ma ba shiga ba fita yanzu jirgin sama ba mu sakamakon kwayar cutar da ke Najeriya yanzu sai mu dakata da yawoce mu ga cewa kwayar cutar nan ba a bata ta yadu sosai ba
kuma akwai wani muhimmin abu da Dr. Ibrahim Kana wajen masu sayar da abinci su suke dafa abincin kuma suna taba kayan abincin kuma lalle mutane sukan je su saya su ci abincin nan wani mataki ya kamata mutane su dauka wajen kare kansu a irin wannan yanayi
eh to kaga abinci wanda ke mata abinci ta fanni kala biyu ta fanni guda abinci da ake dafawa kaga wannan da zaran sun dafa wani abincin tafasawa da ake yana ma kashe kwayan cutar sai kuma na biyu masu kaman fruits da makamantansu to kaga su ne ake da matsala shi yasa su ma wayannan kamata ce su rinka sa safar hannu suna wankewa suna kuma wankin kayayyakin sosai kamar misali su mangoro zuwa su lemo abarba kankana da makamantansu ya kamata wayannan mutane suke sai da su rinka wanke hannayensu kuma su rinka sa safar hannu shi wanda ya si wannan fruit din shi ma kafin ya sha ya tabbata ya wanke da kyau saboda ya wanke wannan kwayan cutar kafin ya ci idan mutum ya ci a haka nan gaskiya mutum ya haɗe wannan kwayan cuta lalle kuwa cutar nan za ta iya kada shi.
Ok Ibrahim Kano mun gode kwarai da gaske.
Yawwa ni ma na gode kwarai da sake Nasiru.
To madalla muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan ofishinmu na Abuja a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta a babbar tasharmu da ke birnin Washington DC kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Maza da mata mu farka wayar da kai ni wa juna mu yi hattara da corona virus kar ya zama fitina wa kasa ta
Allah kare mu kare kasar mu daga wannan muguwar ciki
gaskiyar magana tabbas ki wani yana ga kida ina kiran jama'ar jirni kauye mu taya mu kula mu tashi tsaye mu kiyaye kar Yeah. kiyaye a yau wai kawai yake hannu don kar da ido ya zuga hawaye a ce da kai lafiyayye ya ce a ce Allahu kiyaye rigakafi ya ce magani in mun kiyaye to rabi zai mana gata maza da mata mu farka wayar da kai mu wa juna mu yi hatara da corona virus kar yayo illa wa kasa ka duka ina ta kira kullum kamar na iyaye duk umurnin kwararrun harkar lafiya mu kiyaye mun sani Allah ke karewa ya ce mu kiyaye shi yake fa mu roke shi amma mu tashi tsaye kar mu zauna matan mu da mata
daga kuma kadi adalci
Toma Dalla, kada dai a shafa muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan Abuja. Za mu leka jihar Bauchi dake arewa maso gabas inda aka samu kamuwar mutum na biyu da cutar corona. Kwamishinan lafiya na jihar Muhammad Maigoro ya ce wanda ya kamu mai shekaru 62 abokin gwamnan jihar ne Bala Muhammad wanda shi ma ke karbar magani bayan kamuwa da cutar. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya aiko da wannan rahoto na halin da ake ciki.
Sunana Dr. Aliyu Muhammad Maigoro, ni ne commissioner lafiya na jihar Bauchi. Daga lokacin da muka samu kesi na farko zuwa yanzu da muke bayani, mun kai sample guda 48 a Abuja. Gaba ɗaya kenan. A cikin 48 guda biyu sun dawo kan cewa akwai wannan ciwon. Guda 37 wanda suke mu'amala da na farkon nan babu alaman ciwo a jikin su. Babu ciwon ba a gano ba, amma mun ce su zauna a gida su kare kansu. Sai tsawon sati biyu. Sannan akwai sauran gwaji guda 9 wanda muna jira a kawo mana daga Abuja. So mu matsalan da muke da shi shine wannan abun gwajin sai an dauka daga Bauchi an kai Abuja wajen tafiyan kwana biyu ne kafin sakamako ya dawo. Yana wahalar da mu. Ya kamata gwamnatin tarayya ta taimaka mana a kawo dabarar da za a yi wannan gwaji a dinga yi a kowane sirma ko kuma kowane yankin Najeriya guda 6 nan a ce ana yi zai tageta mana. Saboda haka abun daukan da za a yi gwajin ma wahala ne. Shi wannan kari na biyu da aka samu abokin na farko ne.
Aboki ta
aboki ni ta bangaren aboki da kake sani da a Hausa na ce abokin mu'amala abokinka na kut da kut shekara 62 kuma shi ma baya nuna wani alaman ta da hankali yanzu mun killace shi an fara bashi magani
shi na farko yana samun sauki
na farko kan kullun ma sai hamdala babu wani alaman ciwo har yanzu a jikin sa da ma kai mai da muku bayani an gwada ne sai aka gani akwai amma baya bai nuna alama ba kuma har yanzu ba ma cikin wani ta da hankali kullun yana samun sauki so muna fata a kowane rana mu dinga samun wannan sauki da aka je wannan kwanaki da muka kayyace za mu sake daukan sample din sa na wannan makokoro da hanci da ake yi akai a sake gwadawa idan ya nuna negative ya cika sati biyun sa shikenan sai mu sallame shi
a gefe guda kuma shugaban committee yaki da cutar coronavirus a jihar Bauchi mukaddishin gwamnatin jihar Senator Baba Taylor ya bukaci kungiyar jirgobi masu jigilar jama'a da su rage yawan passengers da suke dauka a motocin su sannan kuma su rinka amfani da ruwan magani na wanke hannu
ana son shugabannin masu motocin haya wato road transport workers su ga ma direbobin su ko kuma su shawarci direbobin su cewa su rinka daukan mutum uku a cikin mota da driver na hudu wato mutum daya a gaba mutum biyu a baya dan a samu wannan tsakani da ake so na wanda bai gaza mita 1.3 ba ko da ya kai mita 1 ma yayi daidai sannan kuma ana son ko da driver in zai iya ya gwada sayan wannan hand sanitizer da ake fada kowa zo shiga mota zai dan isa masa ya goge hannunsa wannan abun yana da muhimmanci sosai saboda idan ana yi din zai rage yaduwar wannan cuta
kan wannan bukata na tambaye shugaban direbobi dake tashar mota na Gombe moto park dake Bauchi domin sanin ko sun amince da wannan bukata
sunana Alhaji Buhari Batra chairman road transport employer Gombe road branch duk abin da zai kare rayukan bil'adama wannan kungiya tana tare da shi kuma muna daidai da mu bada goyen baya 100% don a samu kariyar cututtukan nan da ake magana na coronavirus
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
Toma Dalla an gaishe da Abdulwahab Muhammad daga Borno kuma Haruna Dauda Biyu ya aika mana da rahoton dakatar da zaben kananan hukumomi saboda rigakafin yaduwar cutar corona duk da cewa zuwa yanzu babu labarin wanda ya kamu da cutar a fadin jihar.
Wani sun jihohi dai na cigaba da daukan matakan kariya na matsalar cutar corona ta karaɗe fadin duniya baki daya, da kuma yanzu hakan aka samu karuwar fiye da mutum 40 dake fama da wannan cuta a fadin Najeriya. Wani sun majihohin Borno da Yobe dake shirye arewa maso gabacin Najeriya da kuma ke cigaba da fama da matsalar hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram sun dauki matakan kariya game da shawarwarin kwararru kan harkokin kiwon lafiya. Hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Borno da tabbatar da jadawalin shirye-shiryen zaben kananan hukumomi a makon jiya ta bayyana dage zaben nata har illa masha Allah, kamar yadda shugaban hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Borno Alhaji Abdu Usman ke cewa
akwai advice da muka samu daga federal government da state government cewa akwai cutar coronavirus, wanda kuma an ce kada ai taro wanda ya wuce mutane 50. A dalilin haka muka ga firamar da zai a gaba zai kunshi taro mai yawa, saboda haka muka ce to mu yi daga zaben sai illa masha Allah.
Babu wani lokaci da aka sa za a sake shirye wannan zaben kenan?
Ah to Allah ce da ya san lokacin da cutar nan zai dan za a shawo kanshi. So mu duk lokacin da an shawo kan cutar komai ya daidaita za mu kara farawa.
Yayin da a jihar Yobe, gwamnatin jihar wato Alhaji Mai Malabuni kafa wani kwamiti mai mutum 20 karkashin shugabancin mataimakin gwamnan Alhaji Idi Gubana za su duba yadda za a ci gaba da kare al'ummar jihar da har ma ta kai ga ayyana rufe makarantu da madakatar da rukunin wasu ma'aikata zuwa aiki. Alhaji Muhammad Muhammad dai shine daraktar janar din hudda da jama'a na ofishin gwamnan jihar Yobe.
Kwamitin nan an dora musu alhakin wayar da kan mutane kamar a kasuwanni da tashoshi da dai yadda dai za a samu a fahimtar da jama'a akan illar wannan annoba. A bayan nan kuma gwamnati ta sanar da rufe makarantu dufaɗin jihar Yobe an rufe su insha Allah. Sannan kuma ma'aikata daga mataki na 10 zuwa ƙasa an sanar su aiki daga gida. Nan gaba za su yi aiki daga gida ba dole sai sun je ma'aikatan su ba. Bayan nan kuma gwamnati ta sami wuri ta na killace wanda aka samu da wannan ciwon. Gwamna kuma ya kirayi jama'a akan su bi dokokin ma'aikatan lafiya, musamman wanke hannu akai-akai. Sannan kuma ya roki jama'a cewa a roki Allah, Allah ya kawo mana saukin wannan al'amari da muka samu kanmu ciki.
Sannan hankali dai wannan matsala na cutar corona da neman tsaida al'amura da dafa da ma tattalin arzikin kasashen duniya. Sai dai waɗannan jihohin guda biyu na ci gaba da killace 'yan gudun hijirar suke tattare da su ne da kuma ƙoƙarin ba su kariya na gudun kwararowar wasu da za su iya shigowa da wannan cuta. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla, an gaishe da Haruna Dauda da wannan rahoto. Kuna sauraron shirye-shirye na musamman na sashen Hausa na muryar Amurka ne da muke kawo muku daga nan Abuja. Kafin mu ci gaba ga wannan sako.
Sunana Amanda Bennett, ni ce daraktar muryar Amurka. Ina muku wannan jawabin ne daga gida, saboda kusan kowannenmu yana aiki ne daga gida domin mu taimaka wajen takaita yaduwar cutar coronavirus, wacce na san cewa ta shafi wasu ku da iyalanku. Ina son sanar da ku cewa yayin da muka fi bayar da PPE ga lafiyar ma'aikatanmu, muna sanar da cewa a wannan lokaci na taraddadi buƙatar ku ta samun labarai na gaskiya daga wajenmu tana ƙaruwa ne domin ku iya ɗaukan wasu matakai na rayuwarku. Saboda haka muna aiki tuƙuru don ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu a wannan lokacin. Mai yiwuwa kun ga wasu sauye-sauye a shirye-shiryenmu da kuka saba gani, sannan mai yiwuwa mu daina kawo muku wasu. Idan hakan ta faru za mu sanar da ku. Ina muku fatan alheri da zama cikin ƙoshin lafiya. Mun gode.
Thank you.
To madalla, kuna sauraron shirye-shirye na musamman ne daga nan Abuja a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta a babbar tasharmu da ke birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kammala da wannan tattaunawar daga taron tsaro da muryar Amurka ta gabatar a Abuja, inda kakakin rundunar sojin Najeriya Kanar Sagir Musa ya amsa tambayoyi da suka shafi halin da ake ciki wajen fafatawa da 'yan ta'adda na Boko Haram, masu satar mutane da 'yan bindiga masu kai farmaki musamman ƙauyuka.
Hanyoyin da ake bi a nasara da yaki tumbana irin namu wanda ake hangen ya fara gangarawa zuwa ƙarshe. Ɗaya daga cikin hanyar shi ne ka hana abun masaruhi, abinci da sauransu ya je ga abokan gaba. Su wannan mutane in sun je da sunan sun kai suna kai musu abinci. Wasu abubuwa ma wasu suna kai fetur, wasu suna kai kuɗi, domin zai ga NGO tare da dololi a cikin daji ka kama shi. To da ana ganin irin wannan, to shi yasa aka dauki wannan mataki ta kai yanzu dokai ba ma maganar soja ake ba ana in ma za su shiga da kudi sai sun je a hukumar EFCC sun rubuta sun dauki agreement da sauransu kuma an sani duk abin da za su yanzu ana nan ana ta kula ana montaran a tabbatar tsabin bai taka doka ba kuma dama a duniya gaba daya internationally duk inda ake irin rikici inda NGO suka shigo to akwai dokoki da ake ba su kuma ko nan Najeriya an ba su wani sai aka ga suna takawa shine yanzu aka taki kai tsaye sai sun ga wannan domin a hada a hana irin wannan abin da ake gani din wanda wasu ke gani kamar zargi ne to ba zargi bane gaskiya ne so sai kuma kamar yadda aboki na ya magana cewa me yasa misali ya dauka ya dora ga sojojin Najeriya maimakon ya zamana dukkan hukumai na tsaro me yasa ba su wai yace sojojin Najeriya bari in bi shi kan abin da ya tambaya me yasa sojojin Najeriya ba su mai da kai ga kidnapping ba gashi kuma ana ta yi wato kamar sun yi mai da kai kan ishu na terrorism din nan dalilin kuma haka ne ina ga dalilin ga yanan bude ba boye wake ba tsakanin kidnapping da terrorism wane yi illa wane yi zama danger ko kuma danger sosai terrorism wane ne ake ganin babban bala'i wanda kowane security agency na kasar nan tumbana wanda hakkin shine ya kula ana ganin ya mai da hankali zai iya cima zai iya kawo karshen abun kaga kidnapping hukuma da ya kamata ita ce ya kamata ta yi kaga in ta mai da hankali ana ganin ba wani abu ne wanda ya gagare ta kuma sadda ta mai da hankali kun ga an ware ganin ci gaban abun to amma wannan abun ana ganin kamar yadda akai bayani nan wani daga cikin mai bayani makaman su yadda suke organize yawan jama'a da makamai da kuɗi da dukiya suke samu ana ganin abun ya yi ƙarfin wata hukuma in ba sojan ba ta sa hannu to shi yasa muka mai da hankali ga terrorism na kasar nan kana kuma ina son dan yi tsokaci kaɗan in aka tuna shekarun baya zuwa yau ikirarin da aka yi cewa an gama da Boko Haram kamar yadda aka san shi ba wai propaganda bane ba wasa ake ba yakin da ake yanzu ba na Boko Haram bane ya Boko Haram was local issue ne na Najeriya da yan ta'adda mafi yawan yan ta'addan daga kasashen gabas na Najeriya mafi yawan su bai wuce Maidugur mafiya Kana kuma da Maturiyoga state da dan section na Adamawa local Boko Haram da muka sani gaskiya ne an gama da su amma abubuwan yanzu sun wuce Boko Haram shi yasa kuke ji ana magana Islamic State of West African Province ISWAP bayan ISWAP din abin ya kara cakudewa ya zama akwai internationalization of the conflict wasu kasashe sun shigo ciki sun karaya muci abin bayan nan sai ku lura da internal complexities siyasa ce wacce ta komi ya zo kara tarowa abin saboda haka ga yadda ake yanzu muna hawata insha Allah yadda aka taso da abin ba da lokaci mai yawa ba abun nan zai zo karshe ba a ce wai gaba ɗaya ba 100% babu dama kamar da kuka sani idan jami'an tsaro sun dada nan wajen an dan fara samun sauki sai kaji kuma can ya bude saboda haka sai an tashi tsaye da jami'an tsaron da hukumomi na farar hula tun daga local government sarakuna da yara kungiyoyin yara na gari da mata masu kowa da kowa sai an hadu an hada kai mun ce to wannan abu ya isa saboda kuka ga kashi 100 na wannan abun ka dauke shi yanzu ya dawo bai wuce kashi 30 ko abin da ya rage haka ba da za a yi da gaskiya gaskiya tsakana da Allah nake muku magana a matsayina na wanda ya san abin da ke faruwa yana gani a idansa tun sadda abin ya fara kila za ku iya tuna ina Maiduguri tun ina Lautana Kano wajen shekara 5-6 da ya wuce har zuwa yau watakila ma gobe ku jima na wuce Maiduguri to Allah ya sa mu ga karshen abin lafiya
to madalla da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan Abuja a madadin dukkan ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka ni ce Hauwa Umar ke muku ban kwana daga ofishin mu na Abuja da fatar a huta lafiya